وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد يومنا رانر ثلاثة ران لتنا أفوان قوم قوات رمضان ألف ريهودة ثلاثين لتقف هجرية قوم بيار قوات انشيد دهوذي ده قوم شاء بقوة ميلادية أولنا مثلا لتنا الخلفاء الراشدون بكي كان تيتن أفال الله قرن أجيجي أجهر ليغوس تقول مسو يمة النيجيريا وانا شيني زمان من قوما التفسير اللي تابن الله من الفرما دمكي أتكين سورة الأنفال وانده إن شاء الله تبارك وتعالى زام تاشي شي غبان تفسير آية قوما شابق هذا آية قوما شابير لتشاشي لزام فارو لك تشابير ان دومن يزنتو درسن نامنا أكو majo kuncin guduwa a daidai lokacin da ake yaki da kuma taimakon da Allah subhanahu wataala yi wa musulmai daga aya ta 15 zuwa ta 19 ya alladhina amanu idza laqitum
ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليخرج المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله
الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوموا من إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا نقوها قمد كافري زحفا أي متزحفين مجتمعين إذا نقوها قمد سوء أي حالة كونهم متزاحفين عفوا بمتزاحفين متزاحفين سنتترو أتلي الزعف شين إذن تفير جنجين دي ديارو يكي to amma abin da yasa aka kirawo taro na yaki saboda tarar rundunar da bataliyar yakan hukunta tafiyar su a hankali har su taru a guri daya to sai Allah subhanahu ta yace musu zahfan ay mujtami'ina ma'a ba'd kanahum likasratihim yaz'afuna saboda yawan su kai kace suna jan jindi ne jasadun wahid kamar jiki daya Allah yace falatu walluhumul adbar karku juya musu baya domin idan kuka juya musu baya alama ce ta cewa kun ji tsoro adba al adbar jam'i ne na duhur ad-duhur kuma shine al khalfu shine baya kenan yuqabiluhu al qubul amma wani lokacin akan ce ad-duhur ana nufin inda mutun yake kashi amma kinaya ce al qubul kuma ana fada inda mutun yake yin fitsari to sai aka ce falatu wallahul adbar an ce walla duburahu bi ma'ana ya juya ya fuskanci kishiyar inda yake kallo, kamar inda yake kashinsa ya kalli inda ya kamata fuskarsa ta kalla kenan. To wannan idan mutum ya gudu galibi haka yake, to sai Allah ya ce fala tu walluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin dughrahu, duk wanda yawma idhin a wannan rana yuwallihim dughrahu ya juya musu baya su kafiran da zummar ya ji tsoro, to in ya yaka ya yi kuskure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale shi ba. Illa mutaharrifan liqitalin, wanda kawai za a iya ɗagawa ƙafa a haƙura a rabu da shi a yafe masa, shi ne wanda ya juya bayansa mutaharrifan liqitalin, ay munharifan aw munatifan ila janibin akhar, ya juya wani ɓangare ne, muzhiran al-inhizama, ya nuna kamar an fi ƙarfinsa amma ya haka ne, khud'atan dan ya yaudari kafiran, summa ya karru alaihim, sannan kuma ya kifa ya kai ɗauki a kansu, don haka kai babu laifi. Ko kuma mutum ya je ya dasa wata mugunta da in suka zo suka taka wurin za su iya halaka, to wannan babu laifi. Aw mutahayyizan ila fi'atin, ko kuma mutum ne mutahayyizan ay munhazan mundamman, ya tattaro ne domin ya je ya ƙarawa fi'atin wata tawagar musulmai ɗin, ya ƙara musu yawa ko ya ƙara musu ƙarfi, sai ya gudu ya bar waɗannan ya koma can, ya juya bayansa. Misali, a daidai lokacin da ana kan gaba tsakanin faɗa tsakanin kafirai da musulmai, to sai zanto shi yana sahun gaba. To abinda ba a so, in har aka fara yakin ba a yadda ka juya baya ba, dalili biyu ne zai iya sawa ka juya baya, shi ne ko dai zanto ka juya ne domin makircin yaƙi don ka je ka janyo su faɗa cikin wata halaka su arnan, ko kuma sai ka ga a bayanka ko a can gefenka akwai wata tawagar da su kaɗan ne, kai kuma zuwanka wajen zai iya taimaka musu, da haka sai ka juya bayanka don ka je ka taimaka musu. To in kai haka, in ba haka ba mutum in yi haka, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, haƙiƙa duk wanda ya juya to ya juya ne wato da fushin Allah, wa ma'awahu jahannam, kuma makomarsa ita ce wutar jahannama, wa bi'sal masir, tur da makoma wutar jahannama ta munana. Wannan hadisi ya tabbata a cewa kamar yadda imamu Ibn Jarir At-Tabari ya rawaito hadisin, kuma imamu At-Tabarani ya rawaito shi ta hanyar Hakim Ibn Hizam, Allah ya ƙara yadda a gare shi, yake cewa lamma kana yawmu badarin sami'na sautan minas sama'i, ranar Badar sai muka ji wani sauti daga sama, ila al-ardi yana yowa ƙasa, ka annahu sautu hasatin waqa'at fi qistin, kai ka ce sauti ne na wato ɗakwankwani ake zuba su a cikin tasa, cakwal cakwal muka ji. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki wa'annan ɗakwankwanin ya yi jifa da su, fan hazamna, sai take muka aka murƙushe mu. Lokacin Hakim Ibn Hizam yana cikin tawagar kafirai, shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ramaita idh ramaita, ko kuma wasu malamai suka ce lokacin da aka gama yakin Badar sai wasu daga cikin sahabbai sai suke cece ku ce, wannan yana kai ni fa na karwa ne, yace waye ya kai ce baka kai ne, ni fa na karshi, ni ne na sa takofi na ne kaza, sai ko sai abin ya zama kamar ana takama da nasarar da aka samu. To shi kuma musulmi ba a san shi da takama da nasarar da ya samu ba. To sai Allah ya ga musu hakikanin abin, yace falam taqtuluhum, ai amma kai ka kashe shi, hakikanin kisan kai kawai kai yunkurin kashe shi ne, amma Allah ne ya zare masa ran, ba ku ga kashe su ba, walakinallaha qatalahum, Allah shine ya kashe su ta hanyar hukunta mutuwa akan su. Wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama, to a lokacin da manzo Allah sallama yayi ta addu'a yayi ta roƙon Allah, sai Ubangiji subhanahu wataala ya aiko mala'ika Jibril ya umarci manzo Allah sallama da ya ɗibi tsakonkwani a hannunsa. Manzo Allah sallama yana ɗiban tsakonkwanin ya ci cin su, yace shahatul wujuh, ya watsa ba wani da ya saura a cikin mushrikan da suka zo yakin Badar sai da tsakuwar ta shiga idan sa. To shine sai Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita, san da kai jifan nan ai ba kai kai jifan ba, walakin Allah rama, sai dai cewa Allah shine ya jifan, kuma Allah ya kane wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, domin Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi mutane, minhu jarrabawa daga gare shi bala'an hasanan, wato jarrabawa wacce take mai kyau. Jarrabawar Allah kala biyu ce, akwai jarrabawa ta hanyar kwankwasan mutum da abin da ake so ya yi haƙuri, talauci, yunwa, tsoro, rashi, duka jarrabawa ce. Akwai kuma jarrabawa ta hanyar a baka abu da yawa a ga za ka gode masa, kamar a baka arziki, a baka lafiya, a baka damammaki a rayuwa, a baka iko, a baka ƴaƴa da sauransu. To duka abin da ake so shine in an jarrabi mutum da jarrabawar da take buƙatar haƙuri, in yayi haƙuri zai samu aljanna, in aka jarrabe shi da jarrabawar da kuma ake son yayi godiya, in ya gode zai shiga aljanna. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khairun in asa wa laysa zalika illa lil mu'min in asabatu sarra'u shakaraka fa kana khairan lah wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lah. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع. حقيقه الله مسني مي جيني yana jin abin da ake fada lokacin da wani yake cewa ni ne kisan, wani yake cewa a'a ba kai bane ni ne. Alimun kuma masani ne aibi a hawalihim, da halin halayen da su musulmai suke ciki a wannan lokacin. Sai Allah ya ce zalikum, wato wannan abin da ya faru na jarrabawa ta gaskiya ya faru ne, wa anna Allah, kuma hakika ko wannan kenan zalikum, wannan shine abin da ya faru, wa anna Allah, kuma hakika Ubangiji subhanahu wata'ala muhinu kaidil kafirina, Allah shine yake raunana dabarar da kafirai suka kitsa wajen ganin sun cutar da ku, sun kitsa dabara da shiri na su ga bayan ku, amma Allah subhanahu wata'ala fa auhana kaidahum, sai ya raunana wannan makircin nasu. Wannan zalika bi anna Allah muhinun kaidil kafirin, ɗaya daga cikin kira'o'i kenan guda uku, kira'ar Hafsu an Asim, da haka mu kaɗai ne muke karantawa zalika bi anna Allah muhinu kaidil kafirin. Sai zanto muhin ismu fa'il ne na auhana yuhinu, wahnan wa ihanan ismu fa'il ɗinsa kuma sai zama muhin. Idan kuma muka ɗauki wata ƙira'ar zalika bi anna Allah muwahhinun muwahhinun kaidal kafiri, kun ga can muhinu kaidi sai zanto zalika, wato wa anna Allah zalikum, wannan jumla sai mai zaman kanta, wa anna Allah sai zanto anna harfu nasbin ne wa taukid, Allahu kuma ismu anna mansubun, baka da matsala. Muhinun sai zamanto khabaru anna ne marfu'un wa huwa mudafun kaidi kuma mudafun ilayhi, zalika wa anna Allah muhinu kaidi alkafirin kuma shi ma mudafun ilayhi ne. Sai zanto muhinu kaidi alkafirin din gaba ɗaya fi mahall rafin shine khabaru in anna. To amma idan muka ɗauki ra'an Nafi'ul Madani da Ibn Kathir al-Makki da kuma Abu Amr al-Basri, su ne Imam Shatibi yake musu ramzi da sama, sama fi Nafi'in wa fatal ala wa Makkin a cikin Shatibiyya. To su wayannan guda ukun, su kuma abinda suke karantawa shine zalika zalikum wa anna Allah muwahhinun kaidal kafirina. Sai zanto muwahhinun shi kuma ma'anarsa daidai da ma'anar waccan ƙira'ar ta muhinun kenan. Hakika Ubangiji subhanahu wata'ala shine mai gajiyar da dabaru na waɗannan kafirai ɗin. Sannan kuma an karanta da ƙira'ar Ibn Amir Ash-Shami da Aliyu Al-Kisa'i da Hamzata Al-Kufi da kuma Yaqub al-Hadrami da Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' al-Madani qurra'u guda biyar su kuma sun karanta zalika zalikum wa anna Allah muhinun kaidal kafirina sai dan to bambancin qira'at jumhur da qira'ar Hafsu shi Hafsu baya yin tanwini wa muhinu bit takhfif dha'a wa fihi lam yunawwal li Hafsin zuwa ƙarshen abin da shi Imam Shafi'i ya faɗa to anan zalika zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin hakika Allah shine yake gajiyar da kaidin kafirai duk inda kafirai suka kai ga kullu makirci to Allah ne yake lalata makircin nasu hadisi ya tabbata har yanzu dai a cikin mustadrak na Imam al-Hakim ta hanyar Abdullah ibn Sa'labata yake cewa Abu Jahil lokacin da aka zo za a wato za a kwafta arangama ta Badar da ya gano manzo Allah sai yana addu'a shi ma sai ya daga hannu yana ta roƙon Allah ya ubangiji Allahumma ya ubangijin mu aqta'na rahiman wanda ya fi mu yanke zumunci ayyuna kana aqta'u rahi aqta'a lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahinhu gadan Allah duk wanda yake shine ya yanke zumunci yazo da abin da ba a sani ba fa ahinhu min al-hayn al-hayn kuma shine halaka ko shine yake cewa wannan menene yace na manta baitin waka fihi sawa'iqu hayni yake cewa la wala kullu ta'irin yalijil fakha walau kana muhdakan bilujaini wala kam jaa liyasada fasida walam yarji illa bi khuffay hunaini qassir alhamma ya mu'anna izwa dai karsha abin da ya fada sai yake cewa fihi sawa'iqu hayni a ciki akwai wato tsawa da cida ta halaka alhainu shine halaka kenan yace ta fa ahinhu gadan Allah ka halakar da shi gobe to wannan addu'a da yi shine al-istifta sai Allah yace in tastaftihu in dai har addu'a za ku yi to faqad ja'akumul fata wa addu'a ta riga ta gama zuwan muku saboda ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya saukar da halaka ga wanda yake shine ba shi da gaskiya to faqad ja'akumul fata ai ku ga halaka nan ta zo muku tun daga shi kun halaka wa in tantahu amma da kun hanu kun koma gida ba ku yi yaki ba ko kuma wa in tantahu anil kufr kun fasa kafircin fa huwa khairul lakum da shi ya fa alheri gare ku wa in ta'udu kuma in kuka sake dawowa ya ku kafiran maka kuka ce za ku yaki annabi sallallahu alaihi wasallama na'ud za mu sake dawowa mu taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa lam tughni ankum fi'atukum shay'a kuma duk yawan ku tawaga ko ba za ta wadatar da ku komai ba ولم تغن عنكم فئتكم شيئا وان الله مع المؤمنين ولو كثرت كوم يومكم وان الله مع المؤمنين ولله الله سبحانه وتعالى ينا تار ده مؤمني تو انان akwai abubuwa da zamu dauka na darasi da yawa a cikin abubuwan da ubangiji subhanahu wataala yayi bayani anan abu na farko dai zamu fahimta haramci na ana cikin yaki mutun ya gudu mun karanta hadisi jiya hadisin as-sa'id ijtanibu as-sab'a al-mubiqat shine hadisin da muka cike da shi kuma addinin musulunci bai zalunci musulmai ba da ya shar'anta musu tabbata a filin yaki domin dama bai shar'anta musu yakin ba sai dan ɗayan biyu na ɗaya domin kare kansu tunda arne ba zai gushe ba yana yakar ka har sai ya ga addi kabar addini ka Allah ya faɗa mana wala ya zaluna yi na'am
wa man yatakhidhu minkum wa man yuminu wa huwa kafirun fa ulaika hafaluhum fid dunya wal أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
To amma malamai karkashin wannan ayat sai suka ce idan har musulmi ya ga halaka tarara kuma ya tabbatar da cewa tabbatar sa a filin yakin ba zai iya haƙaƙa masa wata nasara ba ta hanyar ganin cewa adadin kafiran ya ninninka adadin musulman to misali dan mutum ɗaya ya gudawwa mutum 200 ba laifi an fahimta ba laifi abinda ba a so shine adadin da Allah subhanahu wataala ya bayar a cikin suratul anfal dinnan can aya ta 66 Allah subhanahu wataala ce al'ana kaffafa Allahu ankum Allah ya ce in yakum minkum mi'atun sabiratun in aka samu mutum 100 a cikin ku ya komu munai in har sun zama masu juriya da dauriya da katsewa a filin yaki to Allah zai ba su nasara su ci nasara akan mutum 200 to dan haka yanzu idan mutane 100 ne ya zanto arnan 200 ne to bai halatta su gudu ba amma idan ya zanto mu'minan 100 ne arnan 300 ne kuma alama ta tabbata cewa a filin dagar za a iya cin nasara akan musulman to sai musulman suka gudu domin sake shiri wannan babu lai ko kuma ya zanto ana cikin yakin sai aka fahimci cewa an zaizaye musulman gaba daya to za su iya shirya makirci na yaki su gudu kamar yadda abin da ya faru a yakin Mu'tah wanda da aka fara arangama tsakanin musulmai da arna tafiya ta yi tafiya an kewaye musulmai a lokacin nan a Zaid ibn Haritha ta Allah ya kare da a gare shi shine wato commander tuta tana hannunsa da yakin yayi yaki sai aka kada Zaid Allah ya kare da a gare shi sai ya mutu yana mutuwa dama bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in usiba fabnu rawaha afa in usiba fa ja'far ana kai shi kasa sai ja'far ya karbi tuta ibnu abi talib Allah ya kare yadda a gare shi ya shiga ya kutsa aka buga karshe aka sare wa ja'far hannun dama ya maida tuta hannun hagu ya ci gaba da yakin haka aka sare hannun hagun ya rike ta da dungulmin hannayensa ana kai shi kasa yana faduwa Abdullahi ibn Rawaha ya dauke ana tsakar yakin dama tuni manzo Allah ya musu bisharar cewa mutuwa za su ya karba yana waka yana aqsamti ya nafsi latanzilinna aw latukrahinna mali araki takrahina aljanna yana ta shawwaka kansa har izuwa lokacin da ya shiga shi ma aka kai shi kasa to komandojin da manzo Allah sama ya nada sun kai to a lokacin Khalid ibn Walid farkon fitowa da bafintar sa kenan yana zuwa ya finciki tutar ya kan arnan aka buga da aka dallafa sai wata dabara da ba ta ganin ta a yaki ba sai kasa rundunar 5 sai ga yawa na can baya wanda suke a jela yace to da mun kutsa ku tafi ku gudu saboda ya fahimci cewa ba za a ci nasara ba sai suka gudu to an buga yaki su kuma arnan suna ta tunanin sun gama da musulmai sai suka ga an canja musu fatan mutanen da suke gaba wanda su ne kaman strikers a yakin sai aka ga kuma sun canja fuskoki to da aka tashi wa'anda su ne na baya kaman su ne defenders kenan sai aka ce su gudu sai suka gudu sai aka dauko wingers din nan sai aka yi musanya sai aka dauko wasu aka yi gaba da su wasu kuma aka yi baya da su aka ce ku kuma wa'anda kuka zama strikers a yanzu ku koma gida sai su ma suka yi Madina haka to aka tashi aka dinga sai zanto saura na karshe wanda shi ma Khalid yana fiki su can an raba a yaki suna zaton cewa za a zo a sake arangama suna ta ganin sababbin fuskoki Khalid kawai sai janya rinduna gaba ɗaya sai suka gudu kuma manzo Allah sama ya yaba abin da Khalid ibn Walid ya dan haka at-tawalli yawma az-zahab din idan ya zanto adadin musulman zai isa to amma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul ashabi arba'a duk inda tafiya take mafi fitiyar tafiya shine a ce mutum hudu sai manzo Allah sake cewa walan tughlaba 12000 min qilla in kuma har rinduna ta kai mutum 12000 to kada su ji tsoron wai cewa su kaɗan ne ba za a taɓa cin nasara a kansu ba. Da sai malamai suke ganin cewa in har adadin ya kai mutum 12,000, to ko mutum miliyan ne a kansu dole su tsaya. To amma dai wannan matsala ce ijtihadiyya, duba da nassoshi da kuma maslaha. In har aka tabbatar da cewa mutum miliyan ɗin za su iya cin nasara a kan musulmai, to dole in har komawar tasu za ta amfana su janye jikinsu domin sake shiri, to wannan sake shirin zai zama babu wata matsala. Wannan ita ce manufa ta farko domin kare kanku. Za a iya kawo muku farmaki, to in dai har kuka ka fito ku tsaya, ku dai kar ku dinga roƙon Allah ya kawo yaƙi, ai Allah ya samu game da su. Manzo Allah ya ce la tatamannaw liqa'a al'adu, kada ku dinga fatan ina makiya take a zo ai arangama. Wasallallahu al'afiya, kun din ku dinga roƙon Allah ya ma yayi muku ba sai an hadu ba. Amma Manzo Allah ya ce fa idza laqitum, amma duk sanda akai ido da ido fasbutu, ku tsaya akan digadiganku ba a yadda ku juya baya ba. Saboda haka at-tawalli yawm az-zahab shine farko abin da zamu fara dauka a cikin matsalolin wannan aya. Sai matsala ta biyu, matsala mai muhimmanci ta aqida. Kun san mu aqida ita ce makamin mu. Kullum ana cewa waɗannan mutane suna cusa aqida, wata aqidan ma sai an cusa ta, to ya ba za a cusa ta ba, sai rai ta za a shiga aljanna. Ma aqida tana da fadi. Akwai matsala ta khalqu af'alil ibad, wanda musulmai sun sha bamban da mu'tazila, wanda su mu'tazila suna ganin cewa suna da aqida ta jabar, suna da aqida ta qadar, cewa duk abin da yake faruwa, aqida ta jabar duk abin da yake faruwa na al'amura ba Allah ne yake halittar su ba, mutum ne yake halittar aikinsa da kansa. Su kuma Ahlus Sunnah wal Jama'a suka tafi akan cewa duk abin da kake yi da kai da aikin naka duk Allah ne ya halicce su. To amma anan sai suka kawo matsala, to shikenan idan kun ce duk abin da mutum yake yi Allah ne ya halicce shi, to halil insanu musayyarun am mukhayyar. To misali Allah ne ya halicci aikinka da zaka yi, to kuma kai ya saka aljanna, wancan kuma da ya aikin kafirci shi ma Allah ne ya halicci aikin kuma ya sa shi auta. Sai suka kasa fahimtar hikimar Ubangiji subhanahu wataala ta ba wa dan adam zabi. Ahlus Sunnah suka ce asali ma wannan matsalar ta al-insanu mukhayyarun am musayyar ita kanta bid'a ce. Saboda as-salafu salih bata zo ma a tunanin su ba ma tukunna ballanta na su yi ta. Abinda Ahlus Sunnah suke kafa hujja da shi shine fadin Allah subhanahu wataala wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dau tsakuwar yayi jifa da ita, amma isar da tsakon kwanin izuwa idanun waɗannan kafiran aikin waye? Aikin Allah ne. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu khalaqakum wama Allah shi ya halicce ku kuma shi ya halicci dukkan abin da kuke aikatawa. Kuma nan Allah ya ce falam taqtuluhum, haƙiƙanin kisan ba ku kuka yi ba, walakin Allah qatalahum, Allah ne ya kashe su ta hanyar hukunta mutuwa a kansu. Duk inda ka so mutum ya mutu in Allah bai ga damar kashe shi ba, baka isa ka kashe shi ba. Walakin Allah qatalahu wama ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Shi yasa a cikin suratul zumar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay. Allah shi ne ya halicci komai da ka sani. Sai dai da Allah ya halicce ka ya baka tunani, ya baka ƙwaƙwalwa, kuma ya baka zaɓi in ka so ka bi tsarin alheri, in ka so ka bi tsarin shari. Amma dai duka wanda ka ga ya samu alheri, to daga Allah ne asalinsa da kuma tabbatarsa. Duk wanda kuma ya samu shari, to hakika asalin halittar abin daga Allah ne. Dama halittar Allah kala biyu ce. Akwai halitta wacce take kauniya qadariya, akwai kuma wacce take shar'iyya. Wacce take kauniya qadariya ita ce wacce Allah subhanahu wataala ya halicce ta saboda iyawarsa da ikonsa da ganin damarsa, amma ba wai dole ne kuma ya zama yana son ta ba. Amma shar'iyya kuwa ita ce wacce Allah ya halicce ta kuma dama yana son ta. musuluncin musulmai, imanin muminai, shahadar shahidai duk Allah ne ya halicce ta bi iradatihi al-shar'iyya, bi iradatihi al-shar'iyya ya halicci abun kuma yana son abun. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah yana son tuba sai ya halicci tuba, kuma ya halicci mutane kuma ya sa su suka tuba. To abinda ya shafi kuma kafircin su Abu Jahil da kafircin su Umayyah ibn Khalaf da sauransu da abubuwa na rashin dadi da rashin dacewa da san mutum, Allah ne ya halicce su. Amma duk da haka kuma ba dole ya zama Allah yana son su ba. Wannan shine babu da al-iradatul kauniyya da kuma al-iradatul shar'iyya. Saboda haka Allah ya gaya mana cewa baya son kafirci dan shi ne asali. To Allah baya son kafirai, Allah kuma baya son maha'inta. Allah baya son masu ha'inci, kuma Allah bai yarda da mutane su yi kafirci ba. Wala yarda li'ba, wayan tumin. Na'am, Allah ya ce Allah bai yarda da bayinsa su yi kafirci ba. Wala yarda lil-ibadil kufur, wayan tashkuru yardahu lakum. Na'am, kaga wannan aya ta fassale maka komai. Allah subhanahu wataala ya ce inda za ku kafirce gaba daya ba ruwan Allah da ku, ba sai kun yi masa bauta zai zama Allah ba. Sarki ne sai an masa mubaya'a zai zama sarki. In aka juya wa shugaba baya bai zama cikakken shugaba ba, dole yana buƙatar ƙuri'ar ku gaba daya. Amma shi Allah baya buƙatar ƙuri'ar kowa, tuntuna Allah ne shi tun kafin ya yi kowan ma. To fa inna Allah laghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr. Amma ba wai ya ce ku kafirci bane, shi ma baya son kafircin. Wayin tashkuru, amma za ku bauta masa ku gode masa saboda ni'imomin da ya muku. Yardahu lakum, za ku ga yarda kuwa. Saboda inda za a ce kawai ka biya albashin iskar da Allah ya baka kawai kake shaka, wallahi ba ka iya biya ba. Komai kudinka ta yi maka tsada. Yanzu a asibitin kudi nawa ake saka oxygen? Abinda ake sa oxygen duk awa ɗaya naira 4,500, mafi karancin farashi ga wanda ba sa iya shakar iska. Ka lissafa min, idan mutum zai sha oxygen ta 24 hours za a sa masa, ina jin asibitan gwamnati a kyauta ake sawa, zai biya naira 4,500 so 24, zai ba da nawa kenan? 108,000 da wani abun ko naira 108,000 a rana ɗaya kenan kuɗin da zai biya kenan. Ka buga shi times 30 zai baka miliyan 3,200 da wani abu. Miliyan 3,200 da wani abu. Ka buga shi kuma times 12 zai baka miliyan 33 da wani abu. Iya oxygen kawai, kuma ba za ta yi maka aiki irin wacce kake zuƙa kake fitarwa ba. Ka je abin tausayi ka ga yadda ake wa mutane dialysis. Kawai wai don a samu a iya tace musu jini, ko da su ta tsaya ba za ta iya tace jinin ba. Wacce kai ba ma ka san sanda take aikin ba. Kuma har yanzu ba a yi mashin na dialysis da yake iya taka sama da kaso 60% na jinin ɗan adam ba. Shi sa duk wanda ake masa dialysis in ka ga fuskarsa ta yi baƙi irin kamar kwalta. Saboda injin ba zai iya yin aikin da kai wacce Allah ya halittar maka ba ka taɓa ganin ta ba, ba ta buƙatar maintenance. In aka gaya maka galan nawa na jini zuciyarka take bugawa a kullum, wallahi sai kanka ya kwance. To wannan sai ce wa in tashkuru, da za ku tsaya ku gode masa ma akan wannan abin da ya muku. Kawai abin da Allah ya halittar maka zan tantance ɗanɗano. Hannunka ma in ka sa za ka iya gane wani irin ɗanɗano ne. Wannan al-sulaimatul zawqiyya ɗin na bakinka, kowane ɗaya halittar Allah ne, kuma ba a siyar da shi a kasuwa. Amma Allah ya halittar maka adadin da bai gaza miliyan 95 ba a harshen matsakaicin mutum na ulaimat dauƙiya, da su suke tantance bauri da ɗaci da zaƙi da gishiri da waye da waye, wanda inda za a ɗauke a tafiyar da su da ba za ka ji daɗin komai a duniya ba. baka da test, duk wanda ya zama kuma testless shikenan ya zama useless. To shine yace wa in tashkuru, da za ku gode masa, kuma ita kanta godiyar ibada ce, yardahu lakum, sai kuma ya yarda da ku. Allah ka yarda da mu ka ba mu ikon godiya. To saboda haka in kaga abin alheri to daga Allah ne, in kaga abin sharri kuma daga gare ka ne. Ma asabaka min hasanatin نعم وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله وكفى الله وكيلا. الله يقول دك ابن دي سامي كان الهيري فمن الله ابن دك ومكا غني نكي شاك فمن نفسك. الله يا اهل تكو ما يدى سببي دان هكا با وان دزي شغوتا سي يا ايكين شغوتا. Amma ɗan aljanna ko in Allah ya ga dama ba kai aikin aljanna ba, ma ko aikin ka bai kai ka shiga aljanna ba, sai ya shigar da kai aljanna. Saboda in yin haka ya maka karamci. Adalci shine duk wanda bai aikin shiga aljanna ba kai ya shiga. To amma karamci baya koruwa, wai ba dan kai karamci ba za a ce maka ba adali ba, bal ma a cikin masu adalci ba kowa ne ke iya karamci ba. Misali mutum ne ya zo ya arwayarka, zai yi waya sai ka ce to shikenan akwai credit naira 1000 a ciki. In dai ka ci kasa da 500 na ban maka kyauta, amma wallahi in ka haura 500 sai ka biya, sai dai cinye maka 1000 gaba daya, sai ka ce na yafe maka. Allah zai rubuta ma alhaki, sai dai ma rubuta maka lada. Adalci shine in ka kai shi kara ka ce ya biya ka, ba shine adalci ba? Dama sai da ka gaya masa kuma ya zo yayi, ka ce ya biya ka, da ka yi adalci. Amma karamci gaba yake da adalci. Sai sa ko a cikin suratul waqi'a da Allah ya faɗi ƴan aljanna da ya faɗi me suka yi ba, amma da ya faɗi ƴan wuta sai da ya faɗi abin da suka yi. Saboda almutabadir ila dhihir shine wanda aka sashi aljanna da ma ya samu ya shiga aljanna, amma sai ya tambayi me yi. Za ka shiga aljanna ne a ce ka ce Allah a'a sai an ga me nayi? Wallahi ƴan aljanna sai sun shiga aljanna suke tambayar ma me suka yi tukuna. Ai Allah ya gaya mana a cikin aljannan, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Sai kaga wannan ya to yana wai ne muka yi ne, me muka yi Ubangiji ya shigo da mu wannan aljanna, wai aikin mu har ya kai mu samu wannan mulkin? Qalu inna kunna qablu ya ai mun sani lokacin nan muna duniya muna cikin tsoro, muna cikin fargaba da razanin kar a samu auta. Fa manna Allahu alaina, sai Allah ya mana gadar dogo. Wa waqana azabas samum, Allah ya kiyaye mu bai sa mu a cikin azabar iska wacce take mai zafi ba ta wuta. Inna kunna min qablu nad'u, shi dama mun kasance tun a duniya muna roƙonsa, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kunna min qablu nad'u, muna ta roƙonsa. Innahu, shi ku Allah, huwal barru, shi ne mai kirkin nan. An san kirki ai, shi ne da ka roƙa a baka. Innahu huwal barru, shi ne mai halaccin nan, ɗan halak. Ɗan halak ka ƙi ambato, wato duk yanda kake zatansa na alheri haka za ka tarar da shi. Innahu huwal barru, shi ne mai sakamakon nan, wanda yake tsika maka sakamako, baya tauye maka. Ar-Rahim mai tausayi ya kalle mu ya ga ba za mu iya jure wuta ba ya shigo da mu aljanna. Amma su ko ƴan wuta tun kafin su shiga sai an tabbatar da abin da ya shigar da su tukuna, kuma ana kwankwada musu azaba, ana cewa zuq innaka antal azizul karim. Ana yi ana gaya masa ba kai ne a duniya kake kafafa ba, kana jin kai ne babba. A ce to wannan azabar da ake muku ita ce azabar sakamakon musun da kuka sance kuna yi kuna musu ayoyin Allah subhanahu wata'ala. To saboda haka kun ga kenan, a lallai duk wanda ya shiga wuta to laifinsa ne ya shigar da shi wuta. Amma kai dai musulmi an baka dama ka yi duka abubuwan da ya kamata a yi na sababba na zahiri, sai kuma ka roƙi Allah. Hadisi ya tabbata, hadisi Abdullahi dan Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 يوم 40 يوما كو نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد تن أنا أتي جماعة إتي فوالله الذي لا إله غيره إن أهدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أهدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يسام ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي الله يا رب تكومي يا قدر كومي تنكافين يا حالي تسام ميرك فبما العمل سيما زونا مشان تكيسين ذا الله اعملوا فكل ميسر لما خلق له الله يسام داتي تزام فانتاك أفضل الله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى أتفكم الله فانتكي وكومي ذاكي والله تيكا سا إخلاتي الله ذكر جاء بند ذاكي كوني شيء إنبا قاشدي جهاديني أما ضد هذا أبنجي سبحانه وتعالى وليبلي المؤمنين منه بلا أن حسنا دومين يقوائيزي كوتة إخلاصي وجن ياكن أنت غنيمر إدن بك إدن الله با الله بزي باك لادن أبن دكيبا سأن ننكما زام فهمتك ودك يوان ونجير كابري الله كده يا إشيس والله غالب على أمري أو سيقوم كتجبا متفدر سينا جبا يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون
نعم
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
نعم
شروا
الدواب
عند الله يقوم المظهر الذين لا يعقلون
ولو علم الله
فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم
لتولوا وهم مؤمنون الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندوك إيمان أطيعوا الله ورسوله كي وألا تاء ta hanyar yin abin da yace ku yi da barin abin da yace ku bari wa rasuluhu ku yi wa manzon Allah da'a domin yi wa Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a kamar yi wa Allah da'a ne wanda ya bi Allah bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to bai bi Allah ba wanda ya bi manzon Allah bai bi Allah ba to bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dole sai ka hada da Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam sannan ka ci cikakken mu'mini wala tawallu anhu in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ku domin tafiya yaki kar ku juya baya in ana fagen fama kuma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ku umarni da ka'ida kar ku juya umarnin baya kar ku juya sunnarsa baya wa antum tasma'una alhali ku din nan tasma'una kuna jin wa'azi kuma ana karanta muku qur'ani ana koyar da ku tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya akwai isha wani dan nuni izuwa wata ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala wato daga cikin gatan da Allah yake wa bawansa sai Allah ya kawo shi inda za a dinga wa'azantar da shi yanzu akwai wanda Allah ya dauke shi ya ajiye shi a wurin da ba zai taba jin wanda zai masa wa'azi ira shi ya fi kowa ma nagarta a lalacewarsa yanzu wanda ya taso a Vatican ba abu mamaki bane za ma ka iya rantsewa cewa a Kirista zai taso wanda ta so a Tahran probability mafi yawa a yanzu dan shi Aziza ma yana zagin sa ba haka zai taso kuma ba zai san wani abu sai iya wannan amma kai da Allah ya tashi sai ya kawo ka a yanayin da watakila ma da bid'a kake yau da gobe yau da gobe yau da gobe har ka gamsu cewa ga tafarki madaidaici ta hanyar jin abin da yake shine daidai yasa Allah ya saka wa malaman sunna da alkhairi kullun ta Allah malaman mu suna cewa min alamati ni'matillahi ala nasha daga cikin alamomin ni'imar da Allah yake wa matashi shine an yuwaffiqahu Allahu bi shaykhin min ahli sunna shine Allah ya sa yayi gamdakatar da wani malami na ahli sunna wanda wannan malamin ba kai zaka takura masa ba, shi Allah ne ya dora masa wajibin cewa sai ya isar da sakon Allah. Shi kuma idin ga bayani ba ji ba gani tun baka ganewa tun baka damu ba har izuwa lokacin da zaka damu. Wallahi hatta malaman da suka zama malamai, su Imam al-Bukhari, su Imam al-Shafi'i, su Imam Ahmad, su Imam Muslim, su Imam Abu Dawud, su Imam Tirmidhi, duk gatan da Allah ya musu kenan. Imam Tirmidhi makaho ne tun yana yaro, bal ma wasu suna cewa wulida a'ma, a makance aka haife shi, amma da Allah ya tashi sai ya sa ya fado hannun Imam al-Bukhari lokacin da Imam al-Bukhari yake da dama koyar da shi din, ya dinga bashi karatu, shi kuma ya bude zuciyarsa, Allah ya bude masa zuciyarsa. Sai da Imam al-Bukhari ya fada kamar da Imam al-Zahabi ya nakalto a cikin Sirr al-A'lam al-Nubala a tarjumar Tirmidhi, yake cewa laqad intafa'tu minka akthar mimman laqad intafa'tu bika akthar mimman tafa'ta bi. Yace kai ya dalibi na, abinda na fa'idantu da shi a wajenka yafi abinda ka fa'idantu da shi a wurina. Imam Shafi'i tun yana karami sai Allah ya bashi uwa wacce ita ta sa shi ya haddace Qur'ani. Yace to akhaztu al-Qur'ana wa ana bunu 10 bunu 7 sanin, na haddace Qur'ani ina dan shekara 7 kuma mahaifinsa ya rasu tun ana saura wata biyu a haife shi. Yace wa akhaztu al-Muwatta wa ana bunu 10 sanin, na haddace Muwatta ina dan shekara 10. Yace wa kanat ummi faqira, ga babata talaka, ma tamliku ma tu'tini lil-muallim, yace abinda zan bayar kudin laraba ma babu, to amma dole sai ka bayar sannan karatun zai albarka. Malamin da ya fahimci talaucin Imam Shafi'i sai ya ce fa kana yaqna'u minni an anubahu idha ghab, sai ya ce to shikenan kai tunda ba za ka iya biyan kudin laraba ba, to shikenan in zan yi tafiya tunda kana da basira kuma kai yaro ne, ka wakilce ni a makarantar shine a madadin ladan da zaka dinga bayar. Yanzu da Allah bai hore masa wayannan malaman ba zai zama haka. Sannan tun yana karamin aka dauko shi yace ban zo wajen Imam Malik ba sai da na kai shekara 13, sannan aka ba da shawara a dauke shi a tashi Madina, ya taso a hannun malamin da duk duniya ba kamar sa a wannan lokaci. Haka sai Imam Ahmad din nan kowa sai ga Allah ya hada shi da wani malami, Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa da rama Abu al-Faraj, عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي يكي تيوا اتكين سيد الخاطر يكي تندى نكي بنتقفا اذن توا دا مالميبا ارايواتا ارم مالميبيو مالمي نفرقو يكي ابو البركات عبد الوهاب ابن المبارك الانماطي وان ديارة شكرا تقريب يرد ثلاثين دا تقص انبا من تابا نبيكم يكي ابو منصور موهوب ابن احمد الجواليكي. Kaga wayannan malaman wallahi na ta bibiyar tarjumar su in samu inda aka yi maganar su da yawa ban samu ba. Ba wasu malamai ne da suka wata shahara suka cika duniya da karatu ba, suna dai cikin mashayikha na shi Ibn al-Jawzi din, in ka duba a cikin malaman sa da ya kawo a mashayikharsa kuma a tartibin su da aka yi kowanne zaka same shi a daidai inda harafin sunan sa yake. To amma da ya bada labarin su sai Allah ya sa tun yana yaro sai ya fada hannun su. Yace Abu al-Barakat Abd al-Wahhab ibn al-Mubarak al-Maqisi, ban taba ganin mutumin da in ka ganshi kawai zaka ga magabata na garba irin sa. Wa kana ala samti mashayikhina as-salaf, in ka kalle shi yana kan tsarin malamai magabata, ga ilimin hadisi Allah ya bashi, ga tsoran Allah. Yace kullun din nazo na zauna, yace tun ina karamin yaro da ya fara karatun hadisi sai ya fashe da kuka har ya gama. Yace wa kuntu lam azuq ba'd ta'am al-ilm, yace alaka ni ba ni ma da ban san ma me ilimi ba, kawai dai yana yaro da a ce tafi makaranta. Yace a hankali yau da gobe sai na gane ashe malamin nan yana gina ka'idojin imani ne a cikin zuciyata. Shi yasa sai Ibn al-Jawzi ya taso irin yadda malamin sa yake. Da ba bawo shi yace kamannin kumbo, kamannin katanta. Shikenan yace shi ku Abu Mansur Mawhub Ibn Ahmad al-Jawaliki, mutum ne mai tsananin nutsuwa da tsoron Allah da wara'u da gudun duniya da tsantseni. Idan zai taho wajen karatu makara yake, saboda baya biyowa ta sabuwar hanya, gadar da aka yi sabuwa, sai ya tafi gadar da take tsohuwa wacce akwai hadari a wajen binta. Da aka tambaye shi yace saboda wannan sabuwar gadar an yi ta ne akan gidan alkali Ibn Ma'ruf, wanda gwamnati ta kore shi, ta kwace alkalancin kuma ta kwace dukiyarsa, wanda ake cewa aka confiscating din dukiyarsa gaba daya, aka yi musadarar dukiyarsa, kuma yayi Allah ya isa. domin ba shi da haƙƙi siyasa ce ta sa aka mai haka, amma da ya ga gidansa an yi gada akan gidan, an yi sabuwar hanya an baza gidan, sai ce duk wanda ya bi ta gidan ya yafe. To amma saboda tsantsenin malamin nan ya ce tunda ba da san ransa ya ba da gidan ba kwacewa akai, wanda ka ya gwamnati ya bi ta tsohuwar gada. To suka dinga sai ce fa'alimtu anna ad-dalil bil-fi'li arshadu min ad-dalil bil-qawl. A wajen wayannan malaman na fahimta ashe ma malami ya nutsu wajen koya maka abu a aikata ya ma fi ya taɓa ɓatin magana. To anan Allah da ya tashi sai ce wa antum tasma'una, gashi kuna jin wa'azi. Shi yasa addini yakan iya wa mutum uzuri in wa'azi bai kai wa mutum ba, ko zuwa kai ka tarar da mutum akan wata aika-aika. To kafin ka kaddama masa da raddi ka fara tabbatar da wai tukunna ma ya san hakikanin abin da yake ba daidai ba ne. In ya san ba daidai ba ne ba, to shi kenan sai ka gaya masa, to ya ji tsoron Allah. In kuma bai sani ba, to ka sanar da shi wataƙila a daidai lokacin, sai kuma ya zo ma ya fika ma gyaruwa da komawa zuwa ga Allah. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un, kar ku juya wa Allah da manzansa baya alhali kuna jin wa'azi ana karanta muku Qur'ani. Inna sharra dawabi inda Allah, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce domin mafi sharrin dabbobi, ad-dawab jam'u dabba, dabba kuma ismun ne jami'un li kulli ma yadubbu fil ard, mutun ne shi, ko masu tafiya da kafafuwa biyu ne, ko masu tafiya masu jan gindi ne, ko jan ciki, inda yana tattakawa a ban kasa sunansa dabba. Wala takunu kallazina qalu sami'na, kar ku zama kamar kafiran da suke cewa mun ji, in an gaya musu wahum la yasma'una, amma ba ji suke ba. Munafikai kai wa'anda suna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama amma san da ma ake ji din ƙarya suke yi. Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilay, Allah ya ce a cikin su akwai wanda za su zo wajenka kamar suna sauraron ka, amma sai sun fita daga inda kake, sai kuma kai suna tambaya wai me manzo Allah ya ce dazu ne, su a lokacin hankalin su ba akan karatun yake ba. To Allah ya ce inna sharra dawabi, mafi sharrin dabbobi masu mutanen da suke tafiya a ban kasa, inda Allah a wajen Allah, sune as-summu, mutanen da suke sun kurumtar da kansu. As-summu jam'i ne na al-asam, al-asam kuma shine allazi la yasma'u, wanda baya ji. Al-bukumu, wa'anda suke bebaye ba sa faɗar gaskiya, jam'i ne na al-abkam, shine allazi la yatakallam. To kuma amma akan samu mutumin da yake al-asammu al-abkam, wanda baya ji kuma baya iya magana. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku zama irin wa'annan, gashi suna da kunnan da za su saurara din amma ba sa sauraron alheri da shi, ga bakin da za su iya magana amma ba sa furta alheri da shi. Allah ya ce alladhina la ya'qiluna, wanda kwata-kwata ba su da hankali, domin duk wanda yake da kunne amma baya sauraron alheri da shi, yake da baki baya faɗan alheri da shi, to ko tabbas yana da idan da baya ganin alheri da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad zara'na li jahannama, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Na'am. Ulaika kal an'am bal hum adall. Na'am. To a takaice a cikin wannan aya Allah ya gaya mana cewa akwai Allah ya kyale wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu, wanda ga su nan lahum qulubun la yafqahuna biha, ga zuciyar amma ba sa tunani da shi, kun ga sun zama mahaukata kenan, ga kuma idanuwa amma ba sa ji jin da ya kamata, ga ba sa gani ganin da ya kamata, ga kunne amma ba sa ji irin jin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Allah ya sa mu dace, mu tafi darasi na gaba. Ya ayyuhallazina amanu
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم.
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
واتقوا
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
واعلموا
أن الله شديد العقاب
واذكروا
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
To anan ku ga wata irin gwaninta da ƙwarewa. Bayan Allah ya gama bayanin yakin Badar, a ƙarshen yakin Badar din sai aka jawo kafirai kunne cewa wa in tantahu fa huwa khairul lakum. To taya zaka hani shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya goya shi da ayoyin cewa ayyuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a, ayyuwa Allah da'a. To bayan ya gama kiran musulmai izuwa ga yiwa manzon Allah da'a da yiwa Allah da'a, to sai kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya goya zancen da wato al'amarin wato umarnin cewa in manzo Allah sama ya kira ka to ka bi shi dan ka dabbaka wannan da'ar da Allah subhanahu wataala ya umarce ka da ita. Sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku inda kuka yi imani kuka ba da gaskiya da Allah kuka yadda kuke mu'minai, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum, ku amsa wa Allah da manzo. Istajibu bi ma'ana ajibu, akan ce istajaba idza ajaba. Istajibu lillahi, ku amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala in ya umarce ku ya kira ku ya ce a zo a yi kaza. In Allah ya ce a zo a ibada, a gan ku a wurin ibada. In ibadar ta jiki ce, a gan ku ne a kan gaba. In ibadar ta dukiya ce, a gan ku ne a kan gaba. Haka in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ku, ku zo lima yuhyikum, wato ku zo izuwa abin da maslahar ku ma tana ciki, domin wannan abin shine zai raya ku rayuwa ta hakikar da za ku je ku gamu da Allah lafiya. Shine asbabul hayatil abadiyya, za ku rayu a lahira a cikin aljanna rayuwa mai daɗi. Wa alamu, kuma ku sani, anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah subhanahu wa ta'ala yakan shiga tsakanin mutum da san zuciyarsa bisa nufinsa, kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa yahulu bainal mu'min wa bainal kafir, wato wa bainal kafir wa yahulu bainal mu'min wa bainal kufur. In dai ka gwada alama ta yi wa Allah biyayya, to Allah zai raba zuciyarka da kafirci. Haka zalika, duk wanda ya nuna tsageranci da rashin yi wa Allah biyayya, to sai Allah ya shiga tsakanin zuciyarsa da musulunci. Sai ga ana gwadawa mutum gaskiya ma ya kibi. Anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, da ka fala yastati an yu'mina idza kana kafiran wa la yakfuru idza kana mu'minan. Shi yasa zaka ga duk mutumin da ya sa Allah a gaba, to aikin sako ma bai cika burge shi ba. Sai kaga yana da damar da zai aikin saban. Kaga mutum ya tara kuɗi na fitar hankali amma bai san yadda ake zina ba. Wani can dan iskan ko yana gefe yana kai, ai Allah ya kai mu samu kuɗi, kai wani in ne yawa nake da kuɗi, ga sha'awar ya iskancin ko Allah ya kiya wadata shi. To kuma sannan ga talaucin amma ba zai koma zuwa ga Allah ba. Wani ga lafiyar amma ya kiya bauta wa Allah, wani kuma ga can yana kwance yana ina ma dai shi ke da lafiya ya zo ya bauta wa Allah. To in anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, sai manzo Allah sama yake roƙon Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, Allah ka bani ikon yin ayyukan alheri, wa tarkal munkarat. Ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da a gare shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wuya ya zauna waje ya tashi. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin sai yana cewa Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi, Allah in ka tashi raba tsoranka ka ba mu ka san da zai shiga tsakanin mu da saba maka. Domin idan ne shi yake sa tsoran Allah, to za ga wani gashi ya tara ilimin kuma amma zai ci gaba da saba wa Allah, kaga bai samu khashiya ba. Allati tahulu bainahu wa baina ma'siyatillah, to Allah in ka tashi ka ba mu tsoran Allah koda da ka ilimi kadan ne wanda zai shiga tsakanin mu da saba maka. Wa min ta'atika, Allah in ka tashi raba za ka yi budget na yi maka da'a, tunda sai ka bayar za a yi maka. To Allah in ka tashi bayarwa kaman allocating din yi maka da'a da ma tuballighuna bihi jannataka, da'a da in muka yi za mu samu aljanna. Da akwai wanda zai wahala a duniya kuma ya shiga wuta, amilatun nasiba, za su sha wahala a duniya su aiki amma ta sulanaran hanya su zace ki gauta qul hal unabbi'ukum bil akhsarin a'malan alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya amma hum yasabuna annahum yusiruna sun'a اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم تو aikin su yake wala nuqim lahum a wajen Allah ran alkiyama ba wajen komai suke ba to Allah yace manzo Allah yace wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin Allah ka ba mu ilimi da yaqini da tabbas da akwai wanda har yanzu bai yadda in ya cire wani abu aljinsa ya bayar Allah zai bayar masa ba shi yasa yake kin cirewar ai shi gane yake kawai shi bai yadda da harkar bashi ba da dai misali ka ce yanzu in ka bada 1,000 gobe za ka samu 2,000 sai ya ga ya samu din to za ka ga masu bada 1,000 sun yawaita amma tunda sai a aljanna ne gani yake bashi ne bashi da tabbas ko ya ce ya yadda bai yadda ba in ba haka ba yadda kuɗi suke da daraja a zuciyar mutum duk wanda kaga ya cire ya bayar yana da tabbas din Allah zai mayar masa ne to Allah ka ba mu yaqini wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya abinda zai sa duk wata masifar duniya mu dauke ta masifa ce mai sauki mu lahira ce a gaban mu sai wa matti'ina allahumma bi asma'ina Allah ka sa kar mu mutu kunnuwan mu su riga mu mutuwa Allah ka sa mu ji dadin kunnuwan mu wa absarina mu ji dadin idanuwan mu wa quwwatina Allah ka sa mu ji dadin karfin mu ma abaqaita na gurgurdan raya mu da kai waja alhul waritha minna Allah ka sa mu za mu ci gajiyar su ba wasu ne za su ci gajiyar kunnan namu mu kuma mai asara ba waja alfa'arna ala man zalamana sannan Allah in har za mu daufan sa ka sa mu daufan sa akan iyawan da suka zalunce mu wansurna ala man adana Allah ka taimake mu akan waɗanda suke gaba da mu ka dora mu akan su wala taj'al musibatana fi dinina Allah in zaka jarrabe mu kakka jarrabe mu a cikin addinin mu wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina Allah karka sa duniya ta zama ita ce karshen tunanin mu buri na shine in mallaki kaza in tara kaza in yi kaza a ba ruwanka da lahira wala tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna Allah kar saboda zunubin mu ka dora mana shugabannin da ba za su ji tsoron ka ba wajen cin zalimu wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin